Bismillahi Rahmanir Rahim. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Barkanku da saduwa da ku a wannan hira ta musamman da Ministan Tsaro na Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abubakar. Wanda kamar da kuka sani tsohon gwamnan jihar Jigawa ne kafin ya zo ya zama Ministan Tsaro na Najeriya. Kuma wannan ita ce hira ta da shi ba ta farko ba amma ta farko tunda aka cika shekara daya bayan da suka hau kan wannan mulki din. Kuma tun bayan da ya dare kan wannan kushira akan ran 21 ga watan Agustan shekarar da ta gabata ta 2023. Ya sadan sai barka.
Barka dai.
To tunda yau zamu fara abin nan na samu damar hira da kai tunda ka zama minista. Ka san tunda ka zama minista da yake ba kai soja ba, ba kai dan sanda ba, kai komai ba. Ya ka ji lokacin da aka ci ambaci sunanka a matsayin kai ne ministan tsaro. An ga ma kafin a fada wa duniya ko ko dai kai ma yadda kowa ji haka kaji.
Gaskiya yadda kowa ji haka na ji watakila ya rage awa daya
aka kira
ko biyu kafin a sanar na sani. Da kuma duk inda dan adam yake musulmi yana kyautar zato akan duk abin da Allah ya shirya masa haka Allah ya so. To kuma ba ni wannan wuri babban alfahari ne waje na kuma na tabbatar daga Allah ne kuma Allah shi ya nufa haka.
Kowa ya san irin muhimmiyar rawar da ka taka wurin campaign da sauran da taimaka wa shugaban kasa da sauransu kuma al'ada ne in an yi zaɓe mutanen da suka taimaka ana ɗauko su su taimaka da gudanar da gwamnati. Amma me yasa kake jin Tinubu ya zaɓe ka a matsayin ministan tsaro maimakon ministan harkokin tattalin arziki kai tsohon shugaban chambar 'yan kasuwa ta Najeriya?
To watakila da dangantaka mai karfi tsakani tunda ka san mun yi jam'iyyar ACN tare kuma mun zo aka hadu muka zo muka yi APC. To akwai tarayya ta kurkusa wanda watakila yanda ya karance ni yana ganin wannan wuri da ya tura ni zai dace da ni a lokacin dai.
Amma har lokacin da baka ba ku taba tattauna cewa wannan za ta faru ba cewa zan baka harkokin tsaro ka gudanar. Bukuyi ba sai da ta faru. To excellency lokacin da ka shigo aka tabbatar da cewa kai ne ministan tsaro na san ka fara tunanin me zan yi harkar tsaron nan da ya gata nan kowa ya san harkokin da al'amuran da suke faruwa a Najeriya musamman a fannin arewacin Najeriya. Ka zo da wasu kudurori ko manufofi ko wasu shirye-shirye bayan da aka bari ka wannan mukamin sannan ka cimma wannan burin ka bukatun ka samu ka aiwatar da su?
To farko dai bayan na zo na yi sauri na gana da ministocin tsaro na baya da shugabannin sojoji na baya har da ma shugaban kasa Abdulsalam Abubakar da kuma manya-manyan generali da yawa da kuma shugabannin tsaron da aka yi da yawansu wanda na sami shawarwari da na yanda aikin zai tafi da kuma yanda zai gudana. To alhamdulillahi sun ba da shawarwari sosai kuma ganin duk abin da yake a wato ma'aikatar tsaro abu ne na management ba abu ne na gudanarwa ne ba ni zan je yakin ba. Akwai hafsan hafsoshi, akwai shugaban sojojin gaba daya, sannan akwai shugaban sojan kasa da na ruwa da na sama wanda su ne suke tafi da yawancin harkokin yaki da sauran duk tsari da za a yi na wayannan. So wanda abinda ministry take harka gudanarwa wanda daidar ubangiji kuma harka gudanar da abu tun daga kan kamfani har zuwa inda aka yi aiki a gwamnati na da har zuwa zama na gwamna Allah ya san ya hore yanda za a gudanar da harka al'umma. To wannan shi ya dada bani karfin guya cewa duk tsare-tsaren da aka zo da su Allah ya yi basira da hikima da kuma kwarewa akan tafi da harkokin jama'a.
Excellency wani abu da ya ba mutane mamaki bayan Tinubu ya nada kamar ministan tsaro sai ya dauka bello mata waliyan makada maka waliya hada ga shi ba sai ya ce makada maka amma ya ce shine karamin minista dukkan ku yan arewa dukkan ku musulmi dukkan ku daga arewa maso yammacin Najeriya wacce ita ce ta fi kowa fama da tsaro. Me tasirin me hikimar hada ka da wani daga wannan bangare guda da ka fito?
To ban sani ba dan ba mu taba samun lokaci mun yi magana da shi mai gina ba shugaban kasa ba amma dai ina tunanin watakila daga jihohin da muka fito. Ni na fito daga jihar da take tana tsakiyar inda ake samun matsala amma batta da matsala, shi kuma ya fito daga cikin jihar da take da matsala sosai. To da sanayyarsa ta matsala da tawata rishin samun matsala didda ina kewaye da jihohi masu matsala, watakila yake ganin in mun hada za a sami yanda za a yi a samu mafita.
To excellency, Allah ya kawo mu cikar shekara daya tun lokacin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta hau kan karagar nan kuma kuka fara aiki tare da su. A matsayin ministan tsaro na Najeriya, da bani misalin nasarori da kalubala da aka fuskanta a cikin wannan shekara na kokarin shawo kan harkokin matsalolin tsaron kafin mu shiga cikin su ɗaya bayan ɗaya.
To babban matsala dai da ka sani ake ta yawan magana akan harkar tsaro shine rishin haɗin kan shugabannin tsaro. To alhamdulillah wannan zubi mun sami haɗin kan su shugabannin tsaro. Yawa kamar da zaka ga akwai matsala tsakanin mai kula da sojojin ƙasa da na sama ko na ruwa, ko kuma shi shugaban nasu wanda yake kula da sojojin gaba daya. Allah ya sa an samu haɗin kai sosai. Bayan wannan haɗin kan ma kuma muna da haɗin kai sosai da ofishin National Security Advisor wanda yake shi ma abu ne muhimmi, sannan da duka sauran jami'an tsaro da 'yan sanda da sojojin farin kaya da kuma DIA, dukkan su hankali a haɗe, kuma ana shawara tare, ana ci gaba da aiki mai kyau. To wannan ba ƙaramin nasara bace, kuma ita ta bullo da nasarorin da aka samu, tunda dai kaga a cikin shekara ɗayan nan da muke magana an fafatawa da aka yi, an kashe terrorists da bandits, yan ta'adda da barayin daji sun kusa 9,500
cikin
shekara ɗaya. Bayan wannan an kama sun kusan 7,000, sannan an kwato waɗanda aka sace kusan 4,700. A kuma wannan fafatawa mun kama bindigogi kusan 4,900, sannan harsashai kusan 85,000 kala-kala da aka karba. To wannan ba karamin nasara bace, kuma a cikin wayancan mutanen da aka fafata aka kashe su, ina ji tunda kai daga Sokoto ka fito kana jin damina ya fadi, Alikawaje ya fadi, Isiyaku Badere ya fadi, kwana-kwanan nan an yi Dangote, modi-modi ya faɗi, manya-manya-manya-manya barayi da 'yan Boko Haram da suka faɗi ba za su kirguba wanda a cikin wannan tsawon shekara ɗayan aka kashe su, kuma ana ciki. Kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na Niger, an kama Halilu, shi ma ka san shi tun daga wajen kuke. Ko bayan shi an kama Bello mai daji, shi ma yana Niger, muna kokari a kasu nan domin a kunta su. So waɗannan mutanen da na lissafa ma da nake gaya ma, ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu binshin da makamai sun kwanta dama.
To me ƙalubalen da kuka fuskanta wajen kafin ku samu wannan nasara, wajen neman wannan nasarorin?
Babban matsala shine na jama'a su bada haɗin kai, su rinka ba mu labari ingantacce. Dan zaka ji an zo an shiga gari an yi ta'addanci an gudu, daga ina suka fito har suka zo ba a sami cikakken bayanin mutane ba. To amma yanzu mutane suna ba mu ingantaccen labarai, saboda duk waɗannan da na gaya ma an kashe din ina labari ne da muke samu daga wajen mutane masu kishi, suke gaya mana wani zai je wuri kaza ko yana kaza a kwanta, wani kuma faɗan cikin gida ne yake kashe su, tsakanin su sun kama faɗa.
Duk da wannan nasarorin excellency, ka san yanzu akwai matsaloli a fannonin jihohin Katsina, Sokoto, Zamfara, Niger da sauransu. Wasu na cewa ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake yakin nan ko kuma matsalar nan take cinya, saboda mutanen nan suna samun haɗin kan wasu daga cikin shugabanni, sarakuna, ma'aikatan tsaro da sauransu. kun yadda da haka ko kuna shakkun gaskiyar wannan ikirari da ake yi ne?
To duk wanda dai aka samu kaji an kama, akan samu ɗaya wanda suke an samu can ɗaya wanda kuma ina jin kana da labarin waɗanda aka kama. Kwarai,
na san cewa
bayan su ba za mu iya cewa ba da wasu hakanan.
Na san an taɓa sauke ko kama sarakunan gargajiya a jihar Zamfara.
Kwarai kuwa.
Jihar Gonan Katsina sai da ya zo America muka yi hira da shi, ya ba da misalin wani basaraki da aka shiga ƙauyensa, aka ba shi kuɗi ya bari, aka shiga aka kashe mutum 30 ko fiye da haka.
Kwarai da gaske.
Wanda ke nuna ƙananan sarakunan hakimai da gatai da sauransu har yanzu suna ci gaba da sha'ani da wannan. Na ɗaya kenan. Na biyu, da yawa daga cikin mutanen nan an san su a ƙauyukansu, a garuruwansu da sauransu. Kuna samun cikas wurin samun bayanan inda suke da ko su waye?
Shi ne na faɗa, da ba bayanan, amma yanzu mutane sun gaji kuma da yanda ake musu magana sun fara ba da bayanai na sirru na kuma yanda za a gane mutanen nan. Amma mutanen nan fa sun ba gidajensu a daji suke zama yanzu. Don za ka je an ce ga gida, dole za mu bi mu zakulo mutum. Kuma wannan duk muka samu muka kashe din nan, ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige.
Excellency, a hukumance me kuke ɗauka dalilan wannan rashin kwanciyar hankali din da ake fama da shi? Me dalilin shi?
To abu ne ya zo wanda muka gada su, in ka taɓa Fulani su ce su aka fara tsokana. Su kuma wayancan terrorism magana ce ta addini, wanda yake suna ganin faɗan addini
amma
da
kuma magana ta kuma ta kuɗi tsakaransa ta neman kuɗi
kawai. Haka yake yanzu nan.
Yanzu ya an daina magana addini.
Yes, tunda su kansu Fulanin da kansu suke saciya ƴan uwansu Fulani shanu.
Su sayar ko su tafi da su.
Eh, to kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani, ya koma ta neman kuɗi.
Dazu kake cewa ɗaya daga cikin watakila hikimar haɗa ka da Bello Mutole shi ne shi ya fito wurin da ake fama da matsalar, kai kuma ka fito inda ba wuta. Meye asirin jiha irin Jigawa da take morewa zaman lafiya da sauran jihohi ba su da shi?
To kamar kullum yanda nake faɗa, ba mu bari rigima ta'azzara ba tsakanin manoma da Fulani. Tun lokacin Gwamna Saminu ya yi ƙoƙari, an ba Fulani haƙƙinsu, an ba manoma haƙƙinsu. Haka kuma da Gwamna Sullami da ya zo, shi ma ya ci gaba. Aka fidda burtali, aka fidda wurin kiwo, aka ma zo aka fara sa musu famfuna na ban ruwa wurin kiwo. So Fulani da suke nan suke zama suna da ƴancinsu, muna ta ƙoƙari kar a taɓa su. To ni ma na zo na ɗora, haka a ci gaba ko empowerment, wato muka yi
ƙarfafa
mutane gwiwa. To in muka wa manoma, mukan ɗan wa Fulani domin a zauna lafiya. Kuma waɗannan Fulani namu na Jigawa suna da kyakkyawan zato akan gwamnati, kuma suna da sanayya da mutanen gwamnati. Don ko baƙi suka zo, in suka fuskanci fitinannu ne za su yi waya su ce to baƙin Fulani kaza sun zo, amma ba mu yarda da su ba, saboda haka a ɗauki mataki.
Excellency, maganar bendiya kamar yadda muka ce abin da ya zama kuɗi, mankudan kuɗaɗe, kuma za a saci mutane kaji miliyan 100, 200 nawa. Halin tattalin arziki da mutane suke ciki a ƙasar nan talaka bai da irin wannan kuɗin. Amma kuma duk lokacin da aka ce an kama wani, an sako shi, an san an biya diya, an yi ta zargin cewa hukuma ko gwamnati suna biyan diya. Kuna biyan diya wani lokaci?
Babu. Don an yi ta surucen ƙarya da nawafi na maganar yaran kuriga don nan da karɓo ba gaskiya ba ne.
An ce gwamnati ta biya?
Babu ko kwaban da gwamnati ta biya.
Amma an san ana biya, ana ganin iyaye da za a sace yara suna harhaɗa karo-karo su biya kuɗi.
To amma wannan mun hana, kuma in za ka tuna kwanaki da muka hira da kai na daɗa jaddadawa cewa dokar Najeriya ta hana biyan diya.
So ko ba a biya ɗin?
Babu.
Sannan makamai da su waɗannan ɓarayin dajin suke samu, kuna da masaniyar inda suke samu waɗannan makamai masu tarin yawa ko masu ƙarfi?
To sau da yawa a wancan lokaci akwai sanda muke haɗaka da gwamnati ta Niger, akwai sanda aka kama ɗaya biyu a lokacin na gwamna. Aka samu labari makaman nan suna fitowa, kuma tunda Libya ta wargaje ake magana cewa makamai suna fitowa ta nan. Babu wanda zai gaya mata kamaimai ta ga inda suke zuwa gaba ɗaya, sai dai nan su zo can su zo tunda ai ko a tashar jirgin nan ba an taba kama makamai ta Lagos so saboda haka hanyoyin shigar suna da yawa amma muna bi muna dokilewa kuma custom da immigration da suke kan border sun bude idan su suna duba sosai
an ce yankin Lake Chad da wajajen harkokin hanyoyin Niger Mali Burkina da sauransu hanyoyi ne kuma da yawa daga cikin wannan kan yayi ko kenan ko sai da aka ce ana an rufe kan iyakoki gaskiya ba tukan su suke rufewa dazuzzuka ne kamar da aka sani an ce ta wurin makamai suna fitowa
ne na biyu kuma an ce muna tsammani haka sosai da sosai
haka din ko na biyu an ce su yan ta'addan yadda suke sayan makaman a arha suke sayan su idan aka kwatanta yawan kudin da gwamnati take kashewa wajen sayan bindiga almisali kudin bindiga yake 47 da dan ta'adda zai samu ya sha bamban da wanda gwamnati za ta biya so sun fi saya a sauki an fi samu a kawo musu su cikin dare a yi ciniki a samu a wani lokaci ma akan ce bindigogin su sun fi na sojojinmu ku yawa ko karfi
ba za su fi namu karfi ba
haka bane
kuma yanda suke saya a farashin su ban sani ba ban san nawa suke saya
amma me akwai matsala wajen samar da isasshen makaman yaki da ta'addanci a Najeriya a wurin
hukuma a yanzu dai
babu
gaskiya domin shi shugaban kasa ya yi hubbasa ka san an yi supplementary budget wato shekarar da ta wuce kuma ya ba sojoji kudi isasshe na a nemi makamai kuma suna siya kuma ana yakin nan
Excellency akwai wani abu da muke kera na makami a kasar nan yanzu a halin yanzu ko komai daga waje ake siyo shi
a yanzu an fara da kamfanin da aka yi kasa an sa hannu a dokar kera makamai a gida wanda ta ba da dama kamfanonuwa da ba na gwamnati ba su zo a ba su license su masu kera to a yanzu maganar da muke yi daikon ta ci gaba da kera harsashe a yanzu sannan akwai irin su propos irin su ga sunan dai da yawa za su kai guda
uku muna alburusai a kasar
a gida muna alburusai yanzu a daikon sannan su propos suna yin motoci masu silke da irin hular yaki
uniform fa kayan
sarki da kuma abin nan uniform kayan sarki yanzu haka akwai daikon so babban kamfani ne muna ganin August nan Allah da za a bude shi wanda zai yi duk uniform din da ake nema ba na sojoji kadai ba har na duka jami'an tsaro na Najeriya
gaskiya ne cewa matsayin yaki ta'addanci nan kun yadda an yan Boko Haram da yawa da suka tuba an cusa su cikin sojoji yanzu sun zama sojoji su ma
ba a cusa cikin sojoji ba
to wannan rawa aka ba su wannan aiki aka ba su suna dai taimakawa wajen yakin
right suna taimakawa da labarai
wajen labarai kawai amma ba sa ba su makami su
ba su makami ba makami
to akwai jihohi da yawa da suke da kungiyoyi vigilante groups da suke ba su makamai kuma ana ta magana cewa suna taya hukumomin tsaro yaki kun gamsu da wannan rawa da irin wannan kungiyoyi suke takawa domin akwai kungiyoyin vigilante akwai civil defense akwai su soja ga yan sanda ga waye
to kamar na Borno state
na'am
wannan an saba da su an hada su suna aiki daidai da sojojinmu da sauran jami'an tsaro sun shiga ciki to wayannan da aka yi sababbi kwanan nan aka yi su ana ta kokarin integration din wato a hadu yanda su ma za su dau tsari kamar na Borno ya zama na commandant da yake commanding task force na soja da yake commanding task force ya zama a karkashin sa suke sai commanding da ya ba su shi za su yi
a ku kuke ba su kayan aiki
a gwamnoni suke ba su kayan aiki
suke ba su wannan magana ta kawo ne ga batun gwamnoni da jihohi da yan sandan jihohi gwamnati ta yarda da wannan tunani na abar jihohi su yan sandan kansu
to ana tattaunawa dai har yanzu kasan gwamnatinmu mai bada dama ce a yi magana abun yana majalisa
amma ina ake dan akwai alama gwamnati za ta yarda kashi
da ana tattauna abinda jama'a suka yarda majalisa ta yarda gwamnati za ta yarda da shi
akwai alamun gwamnoni da yawa suna son a yi haka amma kuma akwai masu tsoron cewa in ka hannun ta ma gwamnati yan sanda zai iya amfani da su kan abokansa na adawa ko ya kuntata wasu da su
to wannan maganganu ne da ake suke ciki ake ta tattaunawa yanzu ana ta duba yiwuwarsa da rishin yiwuwarsa ko kwanaki an yi taro a nan da manya-manyan gwamnati da 'yan majalisar tarayya wanda aka tattauna yiwuwar yin wayannan
amma kashin sai kana jin za a yadda da wannan abu ko kuma dai har yaushe za a kai kafin a yanke hukunci
to ga wanda yake dan siyasa wanda yake kuma jama'a yake a siyasa ai bazan ce ba ko za a yadda ko ba za a yi ba duk abin da jama'a suka ce suna so wato mafi yawanci da yaddar Ubangiji shi za a yi
wasu kan ce ɗaya daga cikin abin da ya sa yan ta'adda suke aukawa ƙauyuka da unguwanni da ƙananan garuruwa saboda sun san mutane ba mai komai a hannun shi ba mai makami ba kuna tunanin can gaba watakila a bar mutane kowa ya ɗau makami ya kare kansa ko kuma a bar mutanen gari na sa akwai wannan ƙungiyoyi da muke magana amma in kana da bindiga kana gidanka ko kana da wani makamin kare kanka kuna tunanin barin a kai can.
Abba na jin zai kai ga haka da yaddar Ubangiji domin yanzu muna aiki na samun technology wato kimiyya na yanda za a kare garuruwan nan wanda za a ga mutanen kafin su zo su ta da gari an gano su da wuri an dauki mataki.
Excellency sau da yawa kakan ji mutane na sun ji harkokin abubuwan da ke faruwa irin su Mali, Burkina Faso, Niger, juyin mulki da sauransu sai ka ji ana magana cikin Najeriya. Me tunanin ku game da yiwuwar sake juyin mulki a ƙasar nan?
Babu wannan magana. Najeriya ta fi ƙarfin haka a yanzu babu.
Kun tabbata ba dalilin da zai sa?
Tabbatan ma babu.
Mutane kan ce wahala ke janyo sa a yi juyin mulki. Ba ka jin wahalhalun tattalin arziki da mutane ke ciki
wata ke da su? Ai Nijar ba wahala ba ce. In wahala ce da an yi da can a baya da ba za a taɓa yin mulkin demokuraɗiyya ba. In ka tuna Muhammadu Yusuf ya yi shekara goma yana mulki babu abin da ya faru to kuma in ka duba abin da ya faru yanzu ba za ka ce wahala ce ta sa ba
amma Excellency ya za a ce ba za ta iya ba tunda ba san tunanin da wasu suke yi ba
Najeriya babbar ƙasa ce kuma ana abin da ya kamata gurgudan iko
kwanan baya muke ji an ce bayan da aka kori sojojin Amurka daga Niger da kuma na Faransa ana tunanin a kawo su a girke su a Najeriya me gaskiya wannan magana
a ba gaskiya ba ne na ɗaya dai ba masu tambaya ba kuma na biyu ka ji bayanin shi ministan labarai ya yi minister of information ya yi bayani cewa gwamnatin tarayya ba ta shiga wannan magana ba kuma babu ita jita-jita ce ake yadawa
Excellency watakila ziyarce-ziyarcen da shugaban Najeriya ke zuwa Faransa ne mutane ke ganin ko yana ɗasa da shugaban Faransa kila ya bari Faransa ta roƙa a girke mata sojoji na saboda ƙasashen yammacin nan suna buƙatar sojojin su a ƙasashen Afirka don su rinka kullan musu da buƙatun su
idan ka ɗauki tarihi mai girma shugaban ƙasa kasan ɗan kishin ƙasa ne ba abin da bai yi ba akan demokrasi da yiwuwar Najeriya ɗaya
wai me alaƙa shi da shi
wannan dangantakarsa da shugaban ƙasar Faransa ba ta da wani tasiri akan a yi wani abu da ya saba bukatun mutanen Najeriya.
Kasan Najeriya Ingila ta mallake ta ba Faransa ba shi yasa mutane ke cewa wai bin haɗa tunubu da Faransa ne kan bini-bini yana Faransa bini-bini yana Faransa.
To kafin da ya zama shugaban ƙasa yana zuwa Faransa. To kuma dan ya zama shugaban ƙasa ba zai daina zuwa Faransa ba.
So fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga cikin ECOWAS ta yaya shafi yakin da ta'addancin da ake hada kai da su ana yi a can kan yakokin su na Niger din nan da sauransu
to gaskiya ne ka san muna da hadaka a Lake Chad da Niger da Chad da Cameroon da Nigeria da Benin amma Benin dai ba ta fara shiga yakin ba so muna da wuri hudu da ake aikin yakin yanzu haka muna yin yakin da ake kira Lake Sanity 2 na kakkaɓe tsauran barbashin 'yan ta'addar Niger a wannan karan ba ta shiga ba amma ana ta magana na yadda za a shiga a aiki tare kuma kamar yadda na gaya ma a baya yanzu haka akwai mutane biyu manya-manya 'yan ta'adda guda biyu da aka kama suna hannun jami'an tsaro na Niger kuma wannan dangantakanmu da su ta sa aka kama so muna maganganu da su kuma ana samun gyaruwar dangantaka
so akwai yiwuwar dawowar su cikin Okomog su
wani akwai yiwuwar dawowar su wannan aiki da ake na lecture insha Allah
Excellency mun gode kwarai da lokacin da ka ba mu muka tattauna ayyukan da kuke yi wa harkokin tsaro a Najeriya Allah ya kawo Najeriya zaman lafiya mun gode kwarai
amin na gode kwarai
jama'a kun saurari Alhaji Muhammadu Badar Abubakar ministan tsaro na Najeriya a tattaunawa da shi yayin da Najeriya take cika shekara ɗaya cif da farin mulkin Ahmed Bola Tinubu. Assalamu alaikum.